محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka ina gaishe ku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a wannan safiya ta lahadi 20 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 23 ga watan goma shekara ta 2005 miladiya da tattaunawa akan wannan mawdu'i mai matukar muhimmanci wanda na shelanta mana shi tun waɗansu kwanaki da suka shuɗe a baya mai taken wace ce mijinta yafi kila lokacin da mai saurare zai ji sanarwa game da wannan mawdu'i zai ɗauka cewa akwai wani nau'i na wasa a ciki wanda hakikanin gaskiya ba ci wasa da wannan mawdu'i ba hasali wannan latta an gabatar da ita shekaru da suka gabata kamar shekaru 4 ko wani abu makamancin haka a makarantar Uthman ibn Affan da ke kofar gadan kaya a Kano wanda ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta Malam Abdulkadir Ismail ya gabatar da lecture ta bada sha'awa kwarai da gaske ni ke shugabantar makarantar amma bana da aka yi lecture na saurare ta a cikin cassette na abinda ta kunsa na fa'idoji masu ɗumbin yawa an kawo tallar cassette din a nan Maiduguri a cikin dukkan waɗannan shekaru da na ambata amma rashin sanin malamin ya haramtawa da dama daga cikin ku amfanuwa da abin da littattafin tukun sa na fa'ida saboda yana daga cikin al'adar mutane ba sa cire kudin su sai kasar na karatu sai in sun san malamin hakan yakan sa da dama daga cikin mutane su yi hasarar ilimi mai dumbin yawa dan haka naga ya kamata in ari wannan kunwani na wannan lacca ba tare da na nemi izinin dan uwa Malam Abdulkadir Ismail ba in kuma maimaita ta da salon zance irin nawa wanda ya iya shan bamban da salon zance irin nashi da magana irin tashi musamman tunda an samu bambancin lokaci na gabatar da lissocin guda biyu duk da cewa lacca ɗaya ce domin daga shekara 4 da suka wuce baya zuwa yau a iya samun canje-canje da bincike-bincike waɗanda za su iya haifar da waɗansu canje-canje a cikin laccocin guda biyu wanda asalinsu guda ɗaya ce sannan kuma canjin wurin da aka yi laccar shi ma kansa yana da tasiri wajen mai laccar za ta kunsa waccan laccar ya gabatar da ita a Kano a Bakar Usman bin Affan shekara 4 ko wani abu makamancin haka da ya shuɗe a baya gashi yau zan maimaita ta a nan a cikin garin Maiduguri a masallacin Alhaji Muhammad Indimi kun ga bambancin wuraren da bambancin shekarun duk yana da tasiri wajen laccar doriya akan bambancin masu gabatar da laccar tushen wannan lacca wani hadisi ne da ya inganta cikin sahihu Muslim sannan kuma Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a waɗansu ɓangarori nashi kamar yadda malaman hadisi daban-daban sun ruwaito shi a cikin littattafansu hadisin da ya fi shahara a wurin malaman hadisi da suna hadisu ummi zar'in wato hadisin ummu zar wata mata da ake kira ummu zar'in yana daga cikin dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yakan zauna su yi hira tsakaninsa da matansa, tsakaninsa da iyalansa, kuma hirar takan kasance ne a ɗakunan matansa. Idan yau yana ɗakin Ummu na Aisha, to ɗakin ta shine dandalin hira a yau din. Idan gobe yana ɗakin Nana Hafsa, to kenan gobe kuma ɗakin Hafsa din shine wurin hirar. Jibi idan yana ɗakin Zuwairiya bintul Harith, haka ake bambanta wuraren hirar tsakanin shi da matansa. Wata rana yana zaune tsakanin shi da matansa, suna tattaunawa da juna hira irin ta duniya wadda mutane ke yi tsakaninsu da juna don ɗauke makaikewa. Sai Ummu na Aisha take labarin mahaifinta Sayyidina Abubakar Siddiq da irin ɗumbin dukiyar da Allah ya bashi tun lokacin jahiliya. Take cewa mahaifina Abubakar Siddiq ya mallaki dukiya tun lokacin jahiliya wadda ta kai uqiyya dubu har sau dubu, tana yi wa sauran matan alfahari da matsayin mahaifinta ta fuskar dukiya ko ta fuskar kuɗi. Idan an ce uqiyya, wato tsuri na kuɗi masu ɗumbin yawa ko ƙulli na kuɗi mai ɗumbin yawa, waɗansu malamai na fassara shi da wato ainihin dirhami 40 ko wani abu makamancin haka. Idan aka ce dirhami 40 shine uqiyya, to kuma uqiyya dubu, kaga 40 so dubu, to kuma kowace uqiyya dubu kuma har so dubu miliyan ɗaya kenan. Kun ga kuɗaɗen suna da yawa. Wannan shine abin da Sayyidina Abubakar ya mallaka tun lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci. Lokacin da Ummu na Aisha take wannan magana, sai manzon Allah ya ce da ita, uskuti ya Aisha, yi mana shiru ya Ummu na Aisha, wannan ba shi ne abin alfahari ba. Abin da ya kamata ki yi alfahari da shi shine yadda na zame miki kamar Abu Zar'in a wurin Ummu Zar'in. Ma'ana dukkan dukiya da mahaifinki zai samu ko ya mallaka, wannan ba ita ce riba a wurin ya mace ba, sama da ta samu kyakkyawan zama tsakaninta da mijin da yake ƙaunarta. Samun kyakkyawan zama a gidan aure yana da matukar riba a cikin rayuwa sama da dukiyar mahaifa. Abinda manzon Allah ya ce da Ummu na Aisha kenan. A nan ya kamata mu san wace ce. To wannan shi ne zai kai mu zuwa ga karanta shi hadisin wanda shi ne asalin matashiyar lantar, hadisin Ummu Zar'in, wanda ita Ummu na Aisha ta ruwaito shi. Kar ku manta da cewa Nana Aisha tana ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma ita ce ta kowa kankanta ta fuskar shekaru a cikinsu, don Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya ba ta kai shekaru 20 ba a duniya gaba, tana da shekaru 18. Bayan ya mutu kuma Allah bai karɓi rayuwarta ba sai da ta zama yar shekara 60 har da watanni 4 a duniya kafin Allah ya karɓi rayuwarta. Tana da falala, tana da matsayi, domin Abu Musa al-Ash'ari ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda Annabi da kansa ke cewa kamala min ar-rijal kathir, a cikin mazaje da yawa sun samu kamala, tunda akwai da yawa daga cikin maza waɗanda suka zama annabawa, ga Annabi Nuhu, ga Annabi Ibrahim, ga Annabi Wani, ga Annabi Wani, suna da yawa bayan waɗanda suka samu wani matsayi na daraja da falala wanda bai kai annabtaka ba. Abin nufi dai da yawa daga cikin maza sun samu matsayi da ɗaukaka da daraja, amma walam yakmul minan nisa, ba wanda ya samu kamala cikin mata, illa Asiyatu imra'atu Fir'aun, sai Asiya matar Fir'auna, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa Maryamu bintu Imran, da kuma Maryam yar gidan Imran, wato mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam. Sai manzon Allah ya ce, wa inna fadla Aisha ala sa'irin nisa ka fadli tharid ala sa'irin ta'am, falalar Nana Aisha kuwa akan sauran mata kaman falalar sarid ne akan sauran abinci. Labadin sarid nau'i ne na abinci a wajen Larabawa wanda ya dara dukkan wani nau'i na abinci daraja a da, wato kamar talge ne ake yi na nama, gari ake samu na alkama sai a daka nama a kwankwatse shi ko a mayar da shi kamar dambun nama sai awa, bayan an mayar da shi kamar gari sai a cakuɗa shi cikin wannan garin alkama din sai a haɗa shi a yi talge da shi. To wannan shi ne abinci mafi kima mafi daraja a wajensu. Sai manzon Allah ya buga misali da shi akan falalar na Aisha. Ummu na Aisha ta ce jalasat ihda asharata imra'atan, zan karanto mana hadisin ne kai tsaye daga cikin littafin Ash-Shama'il al-Muhammadiyya na al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Saura at-Tirmidhi. Wato don kusancewa hadisi ne daga Ummu na Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadisi ne da yake da asali daga gidan annabta. Ummu na Aisha ta ce jalasat ihda asharata imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a. Wadansu mata goma sha daya wata rana sun hadu da juna, sai suka yi yarjejeniya, sai suka kulla alkawali, suka zauna cewa kowace ta yi bayanin halin mijinta a ji, kada ta ɓoye komai, kada ta rage komai na abinda ta sani na halin mijinta. Wala Allah abu mai kyau waɗanda za a ji a iya koyi da shi, ko abu mara kyau wanda za a ji a taya ta makoki a taya ta kewa. Suka yi wa juna alƙawli kan haka, kin yadda ina yadda, ke ma kin yadda ina yadda, duk suka yadda, kowace ta yadda da wannan zance. Aisha take maimaita wannan labari, ga Annabi sallallahu alaihi wasallama na zaune, ga sauran matan Annabi da ake hira da su a wannan lokaci a matsayin ƴan saurare. Faqalat al-ula, wanda za ta fara yin magana sai ta tashi ko sai ta matso, tace zauji lahmu jamalin ghat ala ra'as jabalin wa'ar la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Ina so in ce da mu wannan hadisi yana da matukar fa'ida ta hanyoyi daban-daban. Daga cikin fa'ida da yake da ita ya kunshi kalmomi na Larabci waɗanda suke ba a fili ba, waɗanda suke a ɓoye, sun kunshi hikima ta zance a cikin harshen Larabci. Ba manta ba har wani malaminmu a Jami'ar Musulunci ta Madina, wani tsohon profesa mutumin Sudan, profesa Babikir Dushen, wanda daga baya kuma muka sake haɗewa a Sudan shekara huɗu da ta wuce lokacin da na je zan yi master program ina, yake ba da shawaran cewa inda yana da iko da duk wani ɗalibi mai koyan harshen Larabci a mataki na university, da ya kamata a sa shi ya haddace wannan hadisin yadda ake haddace Fatiha, ba wai dan ababen da matan suka tattauna a cikin hadisin na halayen mazajensu ba, sai dan ɗaiɗaikun kalmomi na Larabci masu wahala wanda sai mutum ya rinka duba kamus kafin ya iya binciko ma'anarsu. Ta yadda idan mutum ya haddace kalmomin ya rike ma'anarsu, to ya samu jari mai ɗumbin yawa a babin Larabci. Ta ce zauji lahamu jamalin zaf, mijina injita, mijina lahamu jamalin zaf, naman raƙumi ne musashe wanda babu tsoka a jiki, ala ra'si jabalin wa'ar wanda aka dora akan ƙolon dutse mai wahalar hawa, la sahlun fayurtaqa dutsen baya da sauki ballantana a hau a ɗauko, wala saminun fayuntaqal shi kuma naman babu tsoka a jiki mai yawa ballantana wannan tsoka ta kwadaitar da mutum zai sha wahalar hawa ba. Me take nufi? Ta ce wannan shi ne mijinta. Malamai suka ce abinda take nufi da wannan zance, tana nufin mijinta ba mai kyakkyawan hali ba ne, domin a cikin nama na dabbobi musamman dabbobin gida kun ga akwai raƙuma akwai shanu akwai tumaki da awaki sannan sai dabbobin da suke ƙasa da wannan kamar tsuntsaye kaji to da tsuntsaye da kaji naman su yafi kowanne lafiya yafi kowanne kima shi yasa ko a aljanna ma naman tsuntsaye aka alƙawari ba ya alƙawarin naman bunsuru ba ko naman rago wala mi tayrin mimma yastahun uqurun inun ka amsalil lawli al maknun jam ga kanun ka amsalil lawli al maknun jam ga makan da bulu lahad tayyib to daga nan sai na awaki shi yafi daraja daga nan gurin sai na shanu shi yafi daraja daga nan sai na raquma shine na karshe a wajen daraja namar raqumi dai shine na karshe a wajen daraja saboda yana da tauri yana da halal da huwa to duk lokacin da aka ce wani kamar namar raqumi yake abin nufi taurataurar mutun ne ba yake kyakkyawan hali ina fata an fahimta to kuma naman raƙumi masu yi zan tora mamman raƙumi kyamasashen raƙumi wanda ba ya da ƙiba sannan kuma aka ɗauki naman aka tsora a kan wani dutse mai wahalar hawa da sarƙaƙiya ma'ana dai abinda take nufi mijinta mutum ne mai wahalar hali mutum ne mai girman kai mutum ne mai mummunar ɗabi'a mutum ne wanda zama da shi babu daɗi ga rowa ga girman kai ga mummunan hali haka mijinta yake ita ta gama bayaninta sai ta biyu ta zo ta ce zauji la uthiru khabara inni akhafu an la adhara in azkurhu azkur ujurahu wa budura ta ce mijina ko dai ku shiru kawai kamar haka ta faɗa ta ce la uthiru khabara ni ba zan iya bincika muku bayaninsa ba dai idan na fara labarin baya da ƙarshe in dai wai zan faɗa muku wai halayensa ne to faifan baya da ƙarshe za a yi tai ne kawai inni akhafu an la adhara ina jin tsoron in har zan yi maganarsa to ba zan kyale masa wata riga ta mutunci guda ɗaya ba a jikinsa sai kun daina ganin shi da kima in azkurhu azkur ujurahu wa bujura in har zan ambace shi zan ambace kwansa da kwarkwatarsa gaba ɗaya ba abin da zan rage masa tana nufin yana da halaye munana wanda sun kai matuƙa ta fuskar yawa wanda kawai sai dai mutum ya yi ishara da baki amma ba zai iya faɗa su gaba ɗaya ba kuma tana nufi in har ta faɗe su ta tabbatar gaskiya ta faɗa ba ƙarya ta yi masa ba to shi ko ba zai iya jurewa ba ko shaka babu sakinta zai yi to kuma suna da ‘ya’ya a tsakaninsu ‘ya’yan kuma za su iya ta gayyara in suna wurinta ko in suna wurinsa abinda ta faɗa kenan game da mijinta sai ta koma gefe sai ta uku ta zo da ta uku ta zo ta ce zaujil ashannaq in antik utallaq wa in askut uallaq ta ce mijina al-ashannaq idan an ce al-ashannaq a cikin larabci mutumin da yake da tsawo da yawa ga sirantaka ga tsawo akan so irin wannan mijin tsawonsa ya yi yawa ga shi kuma siriri kamar iska ta ɗauke shi ta ce in an fit utallaq ga mummunan hali idan na yi magana a sake ni wa in askut uallaq in na yi shiru kuma a mayar da ni gefe ba a yi da ni wato kenan ta fuskar halitta bai ƙayatar da ita ba ta fuskar halaye kuma bai ƙayatar da ita ba kila idan mutum ko yana da rangwame ta fuskar halitta ma'ana ba mai kyau bane ba idan yana kyakkyawan hali za ka iya haƙurin zama da shi to ta ko'ina babu shiga babu fita zai mata laifi kuma ba hali da ya magana idan ta yi magana ko shakka babu akwai yiwuwar sakinta a kowane lokaci idan kuma ta yi shiru ba ta yi magana ba to za a mayar da ita kalmar mu'allaqa wato sai ta zanto kamar matar da ba ta da miji babu wani abin da za ta mori da shi tattare da mijin irin wanda sauran mata suke moruwa da shi game da sauran mazajensu. Daga nan sai ta hudu, da ta hudu ta zo sai ta ce zauje ka lili tihama la harra wala qar wala makhafata wala sa'ama. Ta ce mijina, kamar dare, dare irin na yankin Makka, Makka da sauran garurukan da ke makwabtaka da ita su ake kira tihama, yanki ne mai matukar zafi, amma idan dare ya raba tsakiya yanayin wajen sai ya zama daidai, ta ce babu sanyi babu zafi. Ta ce to haka mijina yake, kamar ka je tihama a tsakiyar dare, babu zafi babu sanyi, shine kalali tihama, la harra wala qar, babu zafi babu sanyi, wala makhafata wala ta'ama, sannan kuma babu wani tsoro da zaka ji na za a faɗa ma bakar magana, ko za a sake ka, ko za a ci mutuncin ka, sannan wala sa'ama, ba ya da wani mummunan hali da zaka ji ka kosa da shi, ka gaji da shi. Ma'ana mutum ne mai kyakkyawan hali, tana nufin mutum ne mai kyakkyawan ɗabi'a da hali na gari, ta fuskar zance yakan kiwaci kalmomin da ya kamata ya faɗa mata wanda za su daɗa mata rai, a aikace yakan mu'amalance ta da kyakkyawar mu'amala, baya sakaci game da abin da ya shafi abinci ko sutura, game da abin da ya shafe ta, ko game da abin da ya shafi ƴaƴanta, ko game da abin da ya shafi harkokin gida, babu wani abin makusa ta tare da shi ta kowace fuska. To wannan ita ce ta hudu. Daga nan sai ta biyar. Tabiyar sai ta ce zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wala yasalu amma ahid. Ta ce ni ka mijina, in ya shigo gida sai ya zama kamar saurayin zaki, in ya fita waje sai ya zama kamar bardan zaki wanda ya kai shekaru na tsaka-tsakiya ya wuce samartaka a cikin zakoki. Wala yas'alu amma ahid, baya tambayar ina kaza da naso, ina kika sashi, kaza ya kare, kaza bai kare ba, baya bincike game da wannan. Waɗannan kalmomi guda uku, kalmar ƙarshe malamai sun fassara ta cewa abinda ake nufi mutum ne mai yawan kawar da kai, ba ruwan shi da binciken cewa na sayo kaza ya kare sabulun wanka, na sayo gashi kwana kaza ya kare, na sayo min girki dandanin ya kare, ya akai gishiri ya kare, ya akai kaza ba kwano kaza bane ba, baya tambaya. In akwai akwai, in babu baya cewa ya akai ya kare zai sayo wani, shine la yas'alu amma ahad, shi baya tambayar ya akai kaza ya tafi. In babu dai an faɗa masa babu zai sayo wani, baya complain cewa me yasa akai kaza. Wannan kalmar ƙarshe abinda take nufi kenan. Sannan kalma ta biyu cewa in kharaja asid, in ya fita sai zama zaki, tana nufin jarumi ne, ba matsorici bane ba, ba mutum bane ba, rabon mazaje a waje an san shi sosai, mazaje na shayinsa, mazaje na shakkarsa, ba araha bane a wurin mutane. Amma kalmar farko na cewa in ya shigo gida sai ya zama jaririn zaki, to anan ne malamai suka yi sabani akan ta. Waɗansu suka ce abinda wannan kalma take nufi wato idan ya shigo gida abin da yazo yi kawai shi zai yi, ba wai daga ya shigo gida ya rika binciken me yake daidai me ba daidai ba, abin da ya kawo shi gida shi zai yi. Yana bukatar hutu zai je kwanta ya barci, yana bukatar matarsa zai nemi matarsa, yana bukatar wata hira da ita, yana bukatar ya sata wani aiki shi kenan. Wadanda suka ce a'a, shi jaririn zaki yadda yake, ko kuma saurayin zaki yadda yake, ba mai wa ƙin gidansa gata irin saurayin zaki, shi a gidansu ba a cin kwanan nan abinci, sai sabo sai mai kyau, ka'idar su kenan. Babansa ba zai ci kwanan nan abinci ba, sai ya je ya farauto mai kyau ya kawo. To shi ma wannan magidancin haka yake, a gidansa ba a cin lalataccen abu mai karancin daraja ta ƙasa, sai ya je ya nemo mai kyau, iyakacin ƙarfinsa, iyakacin samunsa. Wato matarsa ƴar shagwaba ce, tana cikin jin daɗi, yana kula da ita, baya sarci da haƙƙinta. irin yadda zaki baya sakaci da ƴan gidansa, suna cikin shagwaba, yana cikin lura da su. To abin da suke nufi, ma'ana a gida mutum ne mai kula da mutan gida, a waje kuma ba rago bane ba, sannan ba mutum bane ba mai kokarin binciko, dole sai ya gano laifinki, me kika yi, me kika ce, ya na kawo kaza, ina kika saka, na ga ban ga kaza ba, baya da wannan. Abin da suke nufi kenan. Ina jin kun gane. Sai ta shida. Ta shida ta ce, zauji in akala laf wa in shariba shtaf wa in ittaja altaf wa la yulij alkaf li ya'lam albath. Ta ce, mijina idan ya tashi cin abinci gaba ɗaya ke cin ya baya ragewa. In shariba shtaf, duk abin shan da ka ajiye masa gaba ɗaya zai kwankwaɗe baya rage komai. Wa in taja altaf, da ya kwanta kuma sai ya lulluɓa kawai ta barci sai gari ya waye. Wannan ita kuma ka bijinta yi kawai shi abin da sa gaba kenan. Izo ya ci abinci, ya sha abin sha, ya kuta, ya barci. Wala yulizu kaf liya'lam albath, baya dan miƙo hannunsa wa mutum na rashin lafiya ya taba kan mutum ya ce, kai Allah sarki ya kika ji, ko kirjin mutum na bugawa ya taba ya ce, Allah sarki baiwar Allah ya kika ji da jiki, ba abin da ya shafe shi, kwanta yake kawai barcinsa. Wato dai a takaice, wannan baiwar Allah tana siffanta mijinta da abubuwa kamar haka. Abu na farko, ruwa, komai na shi kadai yake cinyewa. Abu na biyu, hadama da zari. Abu na uku, mummunan hali wajen mu'amalantar matansa. Abu na hudu, rashin kulawa da matar, shi ba ta cikin ajandarsa, shi abinda ya zo girki in an gama abinci shi ne abinda ke gabansa, ba ba ta sa ba. Shi zai ci abinci kawai, shi ne abin da ke gabansa. Da ya ci abinci kawai, ya lullufa da mayafinsa, ya kwance sa, ba shi ba ita sai kuma gari ya waye. To wannan shi ne ɗabi'arsa. Fa qalat as-sabi'a, sai ta bakwai ta zo. Ta ce, zauji ayaya'u, wannan malam ayaya'u kenan. Au ghayaya'u. طباقاؤ كل داء له داء شجك او فلك او جمع كل لك. اذا انت اياياء cikin mutane shine rago wanda komai sai dai shi a taimaka mishi, shi ne a tallafa mishi, yau yana bin dangi, yana bin abokane. Malam ayaya kenan. Tace, to ita mijinta ayaya ne, ko kuma gayaya. Idan an ce gayaya azzalimi, wanda kulli shi dai zalunci mutane, ko ya zalunci wanda yake tare da shi, ko ya zalunci makwabta, ko ya zalunci dangi, ya zalunci abokanai, ya zalunci ƴan uwa, aikin sa kenan abin da ya sa gaba. Tabbaqa, idan an ce tabbaqa, waɗansu malaman sun fassara shi da cewa shine mai yawan wauta, ko magana zai saki bakin sa kawai wauta yake. Irin wanda da yayi magana ai ta saki, da dai ya sani ma da yayi shiru, me yasa zai ce kaza? Haka duk da ya faɗi magana sai a ji magana salami, babu gishiri, ma'ana bai iya magana ba, sakin baki. To tabbaqa'u kenan. Waɗansu malamai suka ce, a'a, tabbaqa'u shine mutumin da yake baya da mazabuta, kwata kwata baya iya kusantar mace. Tace, kowace irin tuta ka sani ɗan namiji na da ita, to ka tabbatar shi ma yana da ita. Tace, a taƙaice dai shi yadda yake, shajjake au fallake au kullun laki, kullun aka waye gari, ko dai yadda kike ya fasa miki kai, ko ya hanka ɗaya kike faɗi ki karye, ko ki targaɗe, ko ya haɗa miki duka biyun, dole sai an yi ko dai duka ɗaya, ko yi miki ɗaya ko duka biyun. Matarsa kullun a cikin duka take, sun ga magana ba dadi, ga duka, ga hantara, ga yawan zagi. Allah tsarin daga nan sai ta takwas, da ta takwas ta zo ta ce zauji almasu masa arnab warrihu rihu zarnab. Kalmomin nan kawai ta faɗa, ta ce mijina idan ya taɓa ka kai ka ce zomo ne. Abinda take nufi a cikin dabbobi, zomo yana ɗaya daga cikin dabbar da ta fi kowace laushin gashi, tana nufin taushin jikinsa ko kyakkyawan halinsa ko ɗabi'arsa ta gari. Warrihu rihu zarnab, ƙanshinsa kaman ƙanshin wani tsiro da ke fitowa daga ƙasa da ake kiransa zarnab, wato wata ciyawa ce da take fitowa mai matuƙar ƙanshi, har ma ana amfani da ita wajen haɗa turare. Tana nufin dai wato mutum ne wanda yake mutane suna yabansa wajen mu'amala da shi, sannan kuma labarinsa ya yaɗu wajen kyakkyawan halinsa, sannan kuma mutum ne wanda dukkan wanda ya yi mu'amala da shi ba zai zarge shi ba, sai dai ka ji ya yabe shi. Abinda take nufi kenan. Daga nan sai ta tara, tattara ta ce zauji rafi'ul imad, tawilin nijad, azimul ramad, qaribul bayti minan nad. Ta ce mijina rafi'ul imad, wato tana nufin dogo ne, ba gajere ba ne ba. Baya ga haka azimul ramad, tokar gidansa tana da yawa. Qaribul bayti minan nas, gidansa yana kusa da ɗakin taruwar jama'a. Abinda suke nufi da cewa tokar gidansa na da yawa, ai ba a samun toka da yawa sai an kona itace da yawa, ba a samun kona itace da yawa sai ya zanto an tura tukwane da yawa, babu yadda za a tura tukwane da yawa sai in girkin da aka yi kuma yana da yawa. To kuma in an yi girki da yawa, to kenan an yi mai, an yi karamci, an ciyar da mutane. To haka suke nufi idan suka ce wani gidansa da yawan toka, abinda suke nufi mutum ne mai yawan abinci yana ciyar da mutane, tana nufin mutunta mai karamci ne, wato mutum ne mai karamci. Sannan kuma qaribul bayti minan nas, wato gidansa a tsakiyar jama'a yake, bai yi gida can nesa ba don gujewa jama'a, ya yi gida kusa da jama'a ko mabukata sa neme shi, ya zanto bai musu nisa ba. Tana nufin dai mutum ne wanda yake mai karamci ba marowaci ba. Daga nan sai ta goma, da ta goma ta zo ta ce zauji malik, wa ma malik, malikun khairun min zalik. Ta ce mijina shi ne malik. Ta ce kun san ko waye malik? Malik ya fi duk abin da kuka lissafa a baya na karamci da wani kaza da wani kaza da wani kaza, ya wuce nan. Abin da duk za a faɗa na kyauta ya wuce nan. Lahu ibnun kathirat, kathiratul mubarak, al-mubarak, qalilatul masarih, idza sami'na sautul muzhir ayqanna annahunna hawalik. Mutum ne mai yawan raƙuma, mai yawan garken raƙuma. Lokacin da raƙumansa suke fita kiwo da safe, idan mutum ya gansu sai ya ga ƴan kaɗan ne. Abin nufi saboda waɗanda aka bari a gida sun fi su yawa, ko baƙi sa zo don a yanka musu saboda karamcinsa. Sannan su kansu raƙumansa, duk lokacin da suka ji an busa sarewa ko algaita, to sun san tasu ta ƙare. Ma'ana yana da wata ɗabi'ar da in baƙi sun zo akan yi wata busa, to da an yi busan nan kamar yana kiran yaransa ne ma'aikata don a zo a soki raƙuma ga baƙi sun zo a yi musu hidima. To har ya zanto raƙuman ma kansu sun sani, da sun ji an busa wannan sarewar sai ya ga raƙumi na neman wurin gudu, ya san cewa za a kama wani adadi na raƙuma ne da za a yanka saboda baƙi da suka zo. Abinda take nufi kenan. to daga nan sai ta 11 ita ce mai hadisin kanta ita ummu zurayl tace zauji abu zurayl mijina shine abu zar ta ambace shi da wannan alkunya abu zurayl malamai suka ce imma dai dan saboda yawan gonakin sa don azzar'u a larabce ana nufin gona ko kuma shuka to saboda yawan gonaki dan babban manomi ne shi yasa ake kiransa Abu Zar'in ko kuma tana nufin wato ainihin yana da yawan yaya dan wani lokaci a larabce akan ce azzar'u ana nufin yaya tace wa ma Abu Zar'in kai kun san ko wane ne Abu Zar'in ana samin hulayyi uzunayya shine wanda yasa kunnuwana suka rinka motsi saboda abin da ya sanya mun na ɗan kunnan zinare wanda suke kai kawo a cikin kunnuwana wa mala'a min shahmi adudayya shine wanda ya cika mun dama tsan hannuna abin nufi ya sanya ni na zama mai kiba ba ramamma ba ba kyamusasshiya ba wa bajjahani fa bajjahat ilayya nafsi shi ya faranta min rai har ne ma kaina ina cikin tafiya sai inji ina dariya saboda kawai karamcin da yake mu saboda halin sa na gari da yake mu wajadni fi ahli gunaymatin bishak ya same ni cikin gidan mu dangina ba mu da komai sai wadansu yan tumaki ba su fa a kidaya ba faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaq sai ya mayar da ni wani gida cike da dawaki cike da raƙuma cike da shanu cike da amfanin gona tana nufin cewa gidansu ba mawadata bane ba sai ya aure ta ya kawo ta gidansu shi mijin waɗanda su mawadata ne ita a gidansu ba abinda suka mallaka sai tumaki ko awaki waɗanda suke ababen kidayawa amma shi a gidansu akwai nau'ika na waɗannan dabbobi akwai garken shanu daban akwai na awaki daban akwai na wato ainihin raƙuma daban akwai na dawakai kuma daban sannan kuma gidansu gida ne na manoma wato ainihin suna da wadata dai sosai da sosai abinda suke nufi kenan tace fa indahu aqulu fala uqabbah a wurin Abu Zar'in ne nake faɗin abinda na ga dama ba za a hantare ni ba ba za a yi muntsawa ba wa arqudu fa atasabbah in yi ta barci har garin Allah ya waye bayan da za a yi a zo a tashe ni a sa ni wani aikin safe saboda ina da yara da barori da kuyayyi masu yin ayyuka ba sai na tashi layi da kaina ba wa ashrabu fa atakammah in sha dukkan wani kayan sha mai daɗi in jatse irin yadda nake so abinda suke faɗa kenan game da shi ummu abi zar'in sai mahaifiyar Abu Zar'in wato za bayan ta faɗi halayen mijin za ta faɗi halayen mahaifiyar mijin surukarta kenan fama ummu abi zar'in kun san kuwa mahaifiyar Abu Zar'in hukumu harada su to ɗin ta cike ki da kayan abinci don tallafawa ga jiyayyu wabitu hafasa gidanta yalwatacce ne don karɓan baƙi ko waɗanda aka kore su daga gidajensu ko wanda suka zo gari ba su da masauki ibnu abi zar'in daga nan sai ɗan Abu Zar'in wanda ta tarar a gidan tunda yana da ɗa fama ibnu abi zar'in kun san wane ne ɗa na Abu Zar'in madji'uhu kamasalli shatba wa tushbi'uhu dira'ul jafra take cewa idan ka ganshi a tsaye kai ka ce tankar dabino ne da aka tsaga gida biyu abin nufi daidaitacce ne ba ramamme ba sannan ba mai kiba ba sannan kuma abincinsa wato shine cinyar akuya ta gaba wato karfasar akuya ta gaba kenan tana nufin gidansu gidan wadata ne ba gidan rashi ba bintu abi zar'in sai iya ta Abu Zar'in fama bintu abi zar'in kun san wace ce bintu abi zar'in kuwa tau abiha wa tau ummiha ya ce mai biyayya ga mahaifiyarta ya ce mai biyayya ga mahaifinta wa milku kisa'iha, rigarta a jike take ba ta yi mata yawa ba. Wato idan aka ce rigar wanda ta yi mata yawa ta zama rabon biya kenan. Ina fata an fahimta. Idan an ce ta cika rigarta abin nufi dai ba alamar yunwa ko rama ta tare da ita. Wa ghaizu jaratiha, bakin cikin makociyarta kenan. Idan an ce bakin cikin makociya wai suna nufin bakin cikin kishiya. Wai saboda kishiya ba ta son ta ga kishiya cikin hali na yalwa da jin daɗi, so take ta ganta a cikin wani hali na matsatsi. To idan ta ganta cikin yalwa, to tana cikin damuwa ke da ita. Ma'ana dai karin magana ne wannan. Jariyatu abi zar'in, kun san yarinyar gidan abu zar'in mai masa aiki kuwa? Fama jariyatu abi zar'in, wace ce jariyatu abi zar? Ta ce la tabussu hadithana tafsisan, mai kame kai ce ba ta yaɗa zancenmu, ta ɗauki zance daga gidanmu ta kai gidan makwabta. Wala tanqusu miratana tanqisan, ba ta satar kayan abincin gidan dan ta je wani gida ta sayar ko ta fansar. Wala tamla'u baitana ta'shishan, ba ta cika gidanmu da datti da tsumma kamar shekar tsuntsu. Kaga wannan yayi tsumma, kaga wancan leda. Qalat, tace wato nan mun ta gama bayyana gidan da tana cikin jin taiyewa, mace tana cikin jin daɗi tsakaninta da mijinta, amma ba lalle bane tana jin daɗi tsakaninta da uwar miji. Taiyewa suna cikin jin daɗi da uwar miji, amma ba lalle bane ba ƴaƴan mijin wanda ba ita ta haifa kuma ya zanto suna cikin jin daɗi. To amma idan ta haife su, ta haifi mijin, ta haifi mahaifiyar mijin, ta haifi ƴaƴansa maza da kuma ƴaƴansa mata, ta ƙarshen kwanciyar hankalin ƴa mace kenan. A ce duk tana zaune da waɗannan lafiya, ba ta da matsala daga kowane ɓangare, ko miji, ko iyayensa, ko ƴaƴansa. To me zai faru? Da yake ita duniya ba a zama haka, sai wata matsala ta faru. Qalat, ta ce kharaja Abu Zar'in, Abu Zar'in ya fita wata rana don harkar kasuwarsa. Wal awqab tunkhadu, a daidai lokacin da an fara tatsar nono na dabbobi ana kadawa don fitar da mai. Falaki imra'atan ma'aha waladani laha kalfahadain, kawai bai yi aune ba sai ya ci karo da wata mace tana da ƴaƴaye guda biyu. Ƴaƴayen nan guda biyu kai ka ce ƴaƴan zaki ne, jariran ƴaƴan zaki, dan ƴaƴan zaki ba sa zama wuri ɗaya, suna yawan motsi, kaiwa da komowa. Wato yara ne masu kuzari, yara masu yawan kaiwa da komowa. Yal'abani min tahti khasriha bi rumanatayn fa talaqani wa nakahaha, da ya ga wannan mace da ƴaƴanta da kyawun matar da ɗabi'unta sai ta burge shi. Fa tallaqani wa nakaha, sai ya sake ni sai ya aure ta haka kawai. Fa nakahtu ba'dahu rajulan sariya, ni kuma daga baya sai na je na auri wani mutum mawadaci. Wa rakiba shariya, wanda yake hawa wani duki in garma mai kuzari da sauri da gaggawa. Wa akhadha khatiya, jaribin maza wanda kullum ka ganshi da mashi a hannu ko takobi don fita yaki. Wa araha alayya na'aman sariya, ya kawo min dabbobi masu dumbin yawa garke garke a matsayin sadaki. Wa atani min kulli ra'ihatin zawjan, kowane nau'in dabba da ka sani sai da ya kawo min kalarta a matsayin sadaki lokacin da zai aure ni bayan Abu Zar'in ya sake ni. Wa qala, yace da ni, kuli umma zar'in wa miri ahlaki, yake umma zar'in ki ci abinda kike so cikin dabbobin nan naki ne, garke guda da ke gani naki ne. Wa miri ahlaki, ki bai wanda ci ga dama cikin danginki, wanda zaki bashi rabbi ki ba ki bashi, wanda zaki bashi saniya ki bashi, wanda zaki bashi tumaki ko awaki ki basu. Umma zar'in da kanta take cewa falau jama'atu kulli shay'in atanihi, inda zan har hado dukkan abin da wannan mutum na biyu ya bani lokacin da zai aure ni, ma balaga asghara aniyati abi zar'in, to duka gaba ɗaya wannan abin auje na bai kai kimar kankanan kofi na shan ruwa a gidan Abu Zar'in ba. In hada tumakin da awakin da shanun gaba ɗaya da ya bani, to bai kai kimar mafi kankantar kofin shan ruwa a gidan Abu Zar'in ba. saboda me gidan Abu Zar'in ta fi samun kwanciyar hankali duk da wannan mutum na biyu ya fi Abu Zar'in wadata amma a can gurin kuma ta fi samun kwanciyar hankali kuma wannan kwanciyar hankali ɗaya ne daga cikin dalilai na ɗorewar rayuwar auratayya qalat Aisha da ummuna Aisha ta kawo labarin daidai nan ta tsaya sai ta ce فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله سيرا دامن شن الله سببت قريشي تيري إتا كنت لك كأبي زرع لأم زرع ني آئشة زنزمي مكي كمر أبو زرع أولين أم زرع سيدي ني بذل سيكيكوا أبن نفي دك أبن دا أبو زرع ييو أم زرع to zan miki shi in banda abu ɗaya shi ne saki ni ba zan saki ki ba ma'ana anan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana so ya ce da nana Aisha Allah shi kare da a gare ta alfahari da dukiyar mahaifinki da kika yi wancan ba shi ne abin alfahari ba sama da ki sami abinda ummu zar'in ta samu a wurin abu zar'in wannan shi ne ribar kowace ya mace a duniya ta sami namijin da yake kimanta ta yake darajanta ta to anan gurin menene fiqihun wannan hadisi ina jin ko ku nan gurin da tambaya a yanzu nace da ku a cikin waɗannan mataye da muka karanta bayanan su gaba daya wace ce mijin ta yi eh ta sha daya ta karshe to amma abu daya ya gurbata lamarin shine me sakin da ya faru wato kenan zamu iya cewa ta ƙarshen nan ita ce mijinta ya fi badan saki ba ita ce mijinta ya fi badan saki ba domin ita ce ta samu halin da ba wato da ta samu irinsa a cikin dukkan sauran mataye to a cikin nan wurin kun ba kai darussa masu ɗimbin yawan gaske idan muka bi wannan bayanai da waɗannan mata suka yi akwai darussa masu ɗimbin yawan gaske na farko dai wannan an yi wannan magana ne matan nan sun tattauna tun shekarar 1400 da suka wuce baya a tarihi amma ka ce yau ne da safe suka tattauna wannan sharhin da ne na waɗannan hadisai na yi shi ne a takaice matuƙa ƙwarai da gaske kawai ƙoƙarin kusanto da ma'ana sauransu amma inda za ka wufi lafilla tuku ga halayyar mazajen yadda suke tun shekarar 1400 da suka wuce baya har yanzu kuma zai su ne halayyar har ya zuwa yau ɗin nan wato irin yadda yanzu waɗansu daga cikin mataye ubangiji subhanahu wa ta'ala yadda rabe su da mazajen da suke wahalar da su ko gallaza musu to fa an taɓa samu tun a da ba yau ne aka fara samu wannan ba kar ku ɗauka cewa mazan na zamanin ne a ɗabi'ar ce ta ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam kuma kar ku taɓa ɗauka cewa yadda yanzu waɗansu suke cikin ƙangi na mazajen da suke zalin da su kuma haka dukkan mata suke a ɗakin aure akwai kuma waɗanda suke cikin wata ƴar karamar aljannar duniya a tsakaninsu da mazajensu domin daidai lokacin da waɗancan na farkon suke koke-koken mazajensu da matar ayayaku da matar ashannaku suke cewa ga yadda mazajensu suke kaga daidai lokacin kuma wata ita matar ita ummu zar'in take magana ga halin mijinta a yanzu ma haka in za a tattauna in wata ta ce mijinta na mata kaza wata kuma za ta ce mijinta na mata kaza in wata tana fuskantar matsala kaza wata kuma za ta samu cewa wato dan na faɗi wannan saboda waɗansu matan idan suka ci karo da wata matsalar sai su ɗauka cewa ma kamar me kamar gaba ɗaya ma su a cire rai ma game da rayuwar auratayya saboda maza gaba ɗaya sun lalace namiji gaba ɗaya ba ɗan goyo bane ba namiji gaba ɗaya ba ya da kirki wanda wannan kuskure ne hakikanin gaskiya kuskure ne ba a haɗa mutane a yi musu hukunci iri ɗaya irin yadda waɗansu daga cikin maza suke ɗaukan cewa mata gaba ɗaya ba su da kirki mata gaba ɗaya kaza to wanda ma ka ga ba adalci bane ba a kowane irin mutane ya iya samun mutanen kirki kuma a iya samun waɗanda suke ba da kirki ba to a nan gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in na kasance miki kamar abu zar'in a wurin ummu zar'in in banda saki in banda saki kun ga sakamakon da zamu fita da shi a nan gurin sai mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne mafificin miji kenan domin a cikin wadannan shaɗaye mun yadda cewa Abu Zar'in shine mafifici in ba dan saki ba, to ko manzon Allah ya tabbatar ma Aisha lalle ya zame mata kamar wa kamar Abu Zar'in li Ummu Zar, ko muna da tabbacin manzon Allah ba bai saki na Aisha Allah shi karidda a gare ta ba. Dan haka nan gurin abin da ya rage shine wadansu dabi'u da halaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi isharar zuwa gare su yadda ya kamata magidanci ya kasance tsakaninsa da iyalinsa, wato ko dai a magance manzon Allah yayi magana da baka ko a aikace ya aiwatar da abun a aikace sallallahu alaihi wa sallam. Abu na farko, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo ya tambaye shi menene haƙƙin iyalina a kaina, ko menene haƙƙin ɗaya daga cikinmu da matarsa take da shi a kansa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an taksu an tut'imaha idza ta'imt wa an taksuha idza iktasait wa la tadrib alwajha wa la taqabbih. Yake cewa ka siyar da ita daga cikin abin da Allah ya baka yayin da ka ci, kai mata tufafi daga cikin abin da Allah ya baka yayin da kai ma kai tufafi. Wala tadribil wajha, kada ka ce zaka daki mace a kewayen fuskarta domin wannan na bayuwa zuwa ga yi mata lahani. Wala tuqabbih, sannan karka murna mata magana. Waɗansu malamai suka fassara at-taqbih shine kamar mutum ya murna ta da halitta ta yi mata ba, ko ya ce mai kaza ya faɗo ta halitta ta jikinta ko hannu ko kafa ko fuska ko ido ko hanci, domin lokacin da ka aibata mutum da wata halitta daga cikin halittarsa ka muna na ladabi ne tsakaninka da mahaliccinka da Allah madaukakin sarki. Don shi dan adam ba shi yi wa kansa hannu ba, ba shi ya dasa wa kansa idanu ba, ba shi ya dasa wa kansa hanci ba, ba shi ya wa kansa dukkan wata gaba ta jikinsa ba, Ubangiji ta Allah ya masa. Don haka lokacin da ka aibata wa wanti sanadiyar wata halitta ta jikinta, to ka muna na ladabi ne tsakaninka da Allah subhanahu wataala. Da haka bai dace ba mutum ya muna na mutum ta wannan fuskar. Waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da wala tuqabbih, wato banda zagi, bai halatta mutum ya zagi matarsa. Da akwai waɗanda idan fushi ya fushi za su ga suna zagin matarsu, waɗansu su dora a shari'a su ce ƴar kaza kaza su faɗa abinda yake harshe ba zai iya faɗarsa ba, waɗansu kuma su ce ƴar iska haka zance mara daɗi mai nauyi wanda ba ya da daɗi. Idan ƴar iska ce ya zaka kawo ta gida shimfiɗa ta haɗa ku gida ɗaya ya haɗa ku har ku haifi ƴaƴa da ƴar iska, ma'ana ƴar iska mai za ta haifa kuma a gidan kenan, ma'ana ta haifi ƴaƴan iska kenan. Wannan magana ce wanda ta yi muni ƙwarai da gaske. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya ja kunne kamar da mazaje cewa bai halatta su rinka yin wannan ba, wato kenan lalle mutum ya lura iyalinsa ta fuskar abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi sutura da kuma abin da ya shafi wurin zama, sannan ya lura da iyalinsa dangane da abin da ya shafi kiwon lafiyarsu. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da abin da ake kira husnul ahdi. Husnul ahdi shine riƙe alƙawari, wato tuna baya. Tuna baya yakan tuno ɗabi'u da halaye da matarsa ta yi masa a da, da irin zaman da ya yi da wancan tun da, ko da a yanzu wancan ba ta nan, ko kuma a yanzu ta samu kanta cikin wani hali da ba za ta iya yin abin da take iya yi a da ba. To sai manzon Allah ya kiyaye wannan abin nata na da, baya manta da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ummuna Aisha da kanta take cewa wata mace ta shigo gidanmu sai naga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bata muhimmanci sama da kima, yana cewa sanni da zuwa yaya suwanci, haka dai ya bata kulawa wanda ba haka na saba gani ba. Sai nake tambayar shi wannan fa wace ce, sai ta ce ai, yace ai mutuniyar Khadija ce, ta dade tana zuwa nan tana kawo wa Khadija ziyara. Sai kaga ne wace wai mutuniyar Khadija ce, shi yasa yake ta wani girma mata saboda kishi wai yana ta wani girma mata. Ummuna Aisha kuma da kanta take cewa wato ban taɓa yin kishi ga wata ƴa mace ba irin yadda na yi kishi ga Khadija, saboda irin yadda manzon Allah yake yawan ambatanta. Sai gashi ban taɓa zama da ita ba, amma kuma ina kishi a kanta saboda Annabi yana yawan magana a kanta. Har wata rana sai na ce da shi, yanzu kai bawan Allah gashi Allah ya musanya maka da yarinya budurwa matashiya, dan me kake ta suno wata tsohuwa wanda laifinta duk sun koɗe saboda tsufa, ga yarinya matashiya Allah ya baka. Sai ce Allah bai musanya mu wanda ta fita ba har yanzu. kaga wannan rike alƙawari ne yace yi shiru Allah bai musan ya mun wanda ta fita ba har yanzu a gaban Aisha din fa haka bai bari an je ko ina ba Allah bai musan ya mun wanda ta fita ba yace na farko dai ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kare ta ne ta taimake ni lokacin da kowa baya tare da ni duk ƴaƴan da na haifa na ta cikin sauran mata na kowa ban haihu da kowa ba yake cewa dan haka ba zan ta umanta da Khadija ba Aisha ta ce daga nan sai na rufe baki na ban ƙara cewa komai akan Khadija ba ina huta ba ta sake cewa komai akan ta to kace sai ta faɗa kuma ba ta san me za a sake faɗa ba kuma nan gaba to wannan shi ne abin da ake kira husnul ahad wato kaɗan ne daga cikin mazaje wanda suke da wannan irin husnul ahad wato mutum ya riƙewa mace wani zama na da da suka yi na da ko mai daɗi ko wani alkhairin ta ko wani alkhairin iyayenta a da da sauransu ko da yanzu ba za ta iya yin wannan abin ba ko kuma a'a ba ta duniya sauransu to wannan yana daga cikin abin da yake da matukar muhimmanci sosai da sosai mutum ya kiyaye shi sannan kuma abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi kokarin tarbiyyantar mata akan taqwa da tsoron Allah yakan kula da su wannan daga mazaje da dama sukan yi sakaci akan haka wannan kuma sai kawo kangarewar da yawa daga cikin mata saboda suna zaune a gida ba sa kukan yunwa ko kishirwa ba sa kukan abin hawa ba sa kukan kayan alatin duniya amma suna fama da talauci ta fuskar sanin addini ba su san addini ba ko mazajensu ba su damu su dora musu wato addinin ba ko dai mu dauki salon rayuwa irin ta turawa tsakaninmu da matanmu da ƴaƴanmu ko kuma salon rayuwa irin ta gargajiya ta iyaye da kakanni wanda take nesa da addini kawai sai shirme sai duniya da sauransu da wuya miji ya zo ya tashi matarsa cewa ta shiki sallah shi ya fita asuba a yi sallah asuba da shi a jam'i kuma ya tabbatar kafin ya fita ya tashi ta yi da wuya zai kiyamul laili ya tashi ta yi ta shiki da wuya ya bi ta ɗakin ƴaƴansa ƴan mata ya ƙwanƙwasa musu kofa ku tashi ku yi sallah ko ɗakin ƴaƴansa samari ya ƙwanƙwasa musu ku yi alwala gashi ina jiran ku za mu tafi sallah tare masallaci an yi kira as-salatu da wuya ka samu waɗanda suke haka saboda haka yawancin mazaje sun kyale tarbiyyar ƴaƴansu da matansu sawa'in ƴan mata ko samari a hannun akwatin talabijin a hannun satellite a hannun ƴan wasan kwaikwayo shi yasa gidaje da dama duk suka rikice suka lalace to wannan matsala ce abu na hudu manzon Allah mutum ne mai yawan tausayi kuma ga mata ko a cikin tafiya ake wata rana ana tafiya da mata to akwai wani bawa ana kiransa Anjasha yana gaba shi ke kada raƙuma to sai yake irin wata waka wanda duk lokacin da yake wakan nan masu kiwon dabbobi suna wata irin waka da suke zuga shanu sun shanu su rika gudu ko zallo suna tafiya shi ma sai ya rika wannan waka sai raƙumi na gaggawa sai manzon Allah ya daka masa tsawa ya ce mahalan bil qawarir ya Anjasha yace kai Anjasha ya tafi bi a hankali muna dauke da kayan kwalba yana nufin muna tafi da mata ba'ana idan kai tafiya da yawa za su gaji za mu wahalar da su kamar kwalba ce sai tafi sai nan da nan a rika tafiya a hankali.